يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أجدد قوديا قال الله مدوك كنسركي ميكوا ميكومي واندتكي إيكوانسا دكدرا وسا ya kawo rayuwarmu wannan rana ta juma'a wanda ya tara fuskokinmu a wannan anguwa mai albarka wani yanki na anguwar gandun wambai a nan cikin garin Azare a kofar wannan masallaci sabon masallaci da ake karasawa wanda aka yi wa suna da Masjidul Umma lalle hakika wanda ya tsayu da samar da wannan masallaci imma mutun daya ko kuma wasu committee ne wato wasu jama'a suka ba da gudumawa har aka samar da wannan masallaci duk gudumawar da mutun ya bayar aka samar da wannan masallaci ya sani cewa aikin sa bai tafi a banza ba kuma ba zai tsaya a nan iya duniya ba ya sani akwai ranar da zai ainihin tsaya gaban Allah madaukakin sarki ya karbi sakamakon wannan gagarumin aiki da yayi annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana cewa man bana lillahi masjidan walau kamifhasi qudatin bana Allahu lahu baitan fil janna annabi ya ce duk wanda ya gina wa Allah madaukakin sarki baitan wani irin gida wannan gidan ana nufin masallaci sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce walau kamifhasi qudatin wannan gidan tsabar kankantarsa koda daidai yake da sheka na tsuntsu wato ka duba gurin da tsuntsu yake zuwa ya labe dan ya samu ya kwana ko gun da ya dan gina domin yayi koyi ya zamanto ya kyankyashe koyinsa a gurin to idan ka gina wa Allah madaukakin sarki gida ka gina masallaci wanda girmansa bai wuce haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai gina maka gida a gidan aljanna ashe aiki ne mai girma wanda duk wanda Allah madaukakin sarki ya bashi dama duk wanda Allah ya hore masa duk wanda Allah madaukakin sarki ya ainihin yi masa yalwa yayi kokari ya gina wannan aikin alkhairin. Hakanan a cikin hadisi ingantacce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Annabi yace duk wanda ya mutu cikin bani adam, duk wanda rayuwarsa ta kare a gidan duniya, to dukkan wani aiki da yake yi na alkhairi ko ya gabatar na alkhairi, wannan aikin yana katsewa da mutuwarsa. Ana zare ranka dukkan ayyukanka suna tsayawa, illa min thalathin, sai daga jinsin ayyuka guda uku. Na farko shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sadaqatin jariyatin, sadaka mai gudana. Daga cikin sadakoki da suke gudana ake ainihin cin moriyansu tsawon zamanna akwai masallaci. Saboda haka ‘yan uwa musulmi, mu sani duk wanda Allah madaukakin sarki ya sa ya ba da gudumawa wajen samuwar wannan masallacin, muna masa bishara da ainihin albishir da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar, cewa duk wanda ya gina wa Allah madaukakin sarki gida ko min kankantansa, Allah zai gina masa gida a gidan aljanna. Allah madaukakin sarki ya cancantar da mu samun wannan rabo da kuma wannan alkawari da Allah madaukakin sarki yayi. ‘Yan uwa musulmi, abinda nake so ne mana wa'azi a kai a gurguje shine akan ikhlasi. Lalle dukkan wani aiki da bawa zai yi a gidan duniya yana samun lada ko sakamakon wannan aikin ne in ya zamanto akwai ikhlasi a cikin wannan aikin. Hatta falala da daraja da muka ambata cewa an yi tanadin sa ga waɗanda suka gina masallaci ko suka samar da masallaci ko kuma sadaka mai gudana da muka karanta hadisi, yana tabbata ne ga bawa idan ya kasance yana da ikhlasi. Ikhlasi shine tsantsan ta yin aiki don Allah madaukakin sarki. Kada ka gwama wani a cikin aikin da na Allah madaukakin sarki ne. Idan ya zamanto bawa ya daura ayyukansa akan ginshiki na ikhlasi, sai ya zamanto zai samu kyakkyawar sakamako idan ya zo, idan ya koma ga Allah madaukakin sarki. Allah madaukakin sarki don girma da kima da mahimmanci da tsananin bukatuwa zuwa ga ikhlasi da bayi suke da shi cikin ayyukansu, Allah ya sauke sura su kutum da guda, yana mai nuna mana mahimmancin ikhlasi. Aka sanya wa surar suna suratul ikhlas. Alarama mai Allah madaukakin sarki yake cewa
bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahus samad لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
Allah madaukakin sarki yake fada mana a cikin wannan ayoyi, cikin wannan sura mai albarka, Allah yana nuna mana muhimmancin dayanta Allah madaukakin sarki da kuma tsarkake shi a cikin dukkan wani aiki da bawa zai yi, yana mai neman samun lada a gurin Allah madaukakin sarki. Allah ya ce kul ka ce huwallahu ahad, shine Allah madaukakin sarki wanda yake shi daya, la sharika lahu, ba shi da abokin tarayya a cikin halittunsa gaba daya. Da Allah madaukakin sarki ya halitta, babu wanda yake tarayya da shi cikin wani abu cikin ayyukansa, babu daya da yake kama da Allah madaukakin sarki cikin sifarsa ko zatinsa. Shi ɗaya yake a cikin ayyukansa, shi ɗaya yake a cikin sifofinsa, shi ɗaya yake a cikin ainihin sunayensa. Dukkan wani abu da Allah madaukakin sarki yake banta da shi nasa, nasa ne shi kadai, kuma baya bukata a hada shi da wani a cikin aikinsa. Duk aikin da nasa ne shi kadai yayi umarnin a yi masa, to ana cancantuwa ko ana samun ladan wannan aikin ne idan aka ainihin yi masa ainihin tauhidi aka dayanta shi a cikin aikin. Allah madaukakin sarki yace Allahu Samad shine dai Allah wanda bayi suke nufi da bukatunsu, duk abin da kake da shi na bukata ka mika shi zuwa ga Allah madaukakin sarki. Kusa yake kuma dako yake, jira yake biya maka wannan bukatar. Duk abin da kake da shi na damuwa, duk halin da ka samu kanka a ciki na kunci, duk abin da ya shige maka duhu, ka maida bukatunka zuwa ga Allah madaukakin sarki. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah madaukakin sarki bai haifa ba kuma ba a haife shi ba. Yana daga cikin manya-manyan sifofi na Allah madaukakin sarki kasancewarsa ba uba ga kowa, kuma shi ma ba shi da mahaifi. Sannan babu wani kini, babu wani tamka da yake kamar Allah madaukakin sarki cikin bayansa. ‘Yan uwa musulmi, wannan ikhlasin Allah ya faɗa mana a cikin Alƙur'ani cikin suratul bayyina. Allah madaukakin sarki ya ce wa ma'umiru illa liya'budullah,
wa ma'umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dhalika dinul qayyima.
A wata sura ta daban cikin suratul Zumar, Allah madaukakin sarki yace inna anzalna ilaykal kitaba bil haqq,
inna anzalna ilayka bil haqq fa'budillah مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ.
Allah madaukakin sarki a cikin wa'annan ayoyi, Allah madaukakin sarki a cikin sura ta farko wa ma umiru illa liya'budullah, Allah yace ba umarci bayi ba illa liya'budullah face su bauta wa Allah madaukakin sarki. Mukhlisina lahu ad-din, suna tsantsanta masa addini shi kadai, suna tsayar masa da ikhlasi a cikin ibadar da za su yi masa. Ashe bawa ba zai samu ladan aikinsa da yayi ba, ba zai samu sakamako a gurin Allah madaukakin sarki ba idan ya zamanto babu ikhlasi a cikin bautarsa. Shi yasa Allah madaukakin sarki yace faman kana yarju liqa'a rabbih فليعمل عملا صالحا.
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
الله يتي دووندا يكي قدعي يكي فاتن يهدود الله مدوك كنسر كيلامي لافيا ya hadu da Allah madaukakin sarki yana mai cancantuwa zuwa ga rahmarsa. Allah ya ce faliya'mal 'amalan saliha, ye aiki nagari. Aiki nagari shine zamanto Allah madaukakin sarki yayi umarni da shi, sannan kuma ya dace da karantarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan aiki ya sauka akan wannan ka'idar, to bai zama 'amalan salih ba, ya zama umarni ne daga gurin Allah madaukakin sarki. Sannan kuma wato ya dace da karantarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce to duk wanda yake so ya hadu da Allah madaukakin sarki lami lafiya, to ya aiki nagari. Wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada, kada yayi shirka cikin bautar ubangijinsa da daya, yayi ikhlasi yayi tauhidi a cikin ainihin bautarsa. A can cikin suratul Zumar Allah madaukakin sarki yace tanzilul kitabi minallahi alazizil hakim, inna anzalna ilayka alkitaba bilhaq, lalle annabi sallallahu alaihi wasallam mun saukar da ko mu ne muka saukar da littafi a gare ka bilhaqi da gaskiya. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin, ka bauta wa Allah madaukakin sarki kana mai tsantsanta masa bauta shi kadai, kada ka gwama wani, kada ka sanya riya a cikin aikinka. Allah madaukakin sarki ya ce ala ku saurara, lillahi dinul khalis, ga Allah madaukakin sarki tsantsantaccen addini yake. Idan zaka bautawa Allah madaukakin sarki, ka tabbatar ka tsantsance bautar da zaka yi wa Allah madaukakin sarki, ka tsantsance bautar da zaka yi wa Allah madaukakin sarki ga barin shirka. Kada ka kuskura a samu shirka a cikin aikinka. Hadisi ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, yake cewa ana aghna shuraka ani shirk. Hadisul Qudusi, Allah yake cewa lalle ni ne wadataccen sarki, na wadata ga barin masu yin shirka daga shirkar da suke yi gare ni. Man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirka. Allah madaukakin sarki a cikin wannan hadisul Qudusi yake cewa to duk wanda ya aikata wani aiki, kowane irin aiki ne, kama daga sallah, kama daga azumi, kama daga zakka, kama daga aikin hajji, kama daga biyayya wa iyaye, kama daga karatun alkur'ani, duk wanda ya aikata aiki na neman yardar Allah madaukakin sarki, sai yayi shirka da Allah madaukakin sarki, yayi wannan aiki dan wani ya gani ya ji dadi, ko yayi wannan aikin dan ya burge wani, ko yayi wannan aikin dan a ziga shi ko a yabe shi, shine ashraka fihi ma'i ghairi. Yayi shirka da wani na a cikin aikin da nawa ne, inji Allah madaukakin sarki. Taraktuhu wa shirkahu, na bar shi da shirka sa yaje can ya karata. Wa qadimna ila ma amilu min amali,
wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura.
Allah madaukakin sarki yace ranar alkiyama sai mu gabato da aikin da suka yi na daga ayyuka a gidan duniya, amma aikin ba su yi dan Allah ba, babu ikhlasi a cikin aikin, babu kyakkyawar niyya, ba don Allah aka yi aikin ba, don a burge wani aka yi aikin. Allah madaukakin sarki yace faj'alnahu haba'an mansura, sai mu sanya aikin ya zamanto kura, a bar shekewa. A daga aikin nasa yana gani yayi aikin a gidan duniya, amilatun nasiba, yayi aikin ya gaji, amma ba don Allah yayi ba, yana gani za a daga aikin, ashe yake aikin ya zamanto ba shi da wani sakamako, ba shi da lada. Saboda haka ɗan uwa musulmi, mu kasance masu kokarin tsayuwa akan ikhlasi a cikin dukkan aikin da zamu yi. Tsayuwar ikhlasi a cikin aiki shine yake tabbatarwa ko yake cancantarwa da bawa samun sakamako mai kyau a gurin Allah madaukakin sarki. Allah madaukakin sarki sai ya ci gaba da fada a cikin ayar, yana cewa ala lillahi ad-dinul khalis, ku saurara, tsantsantaccen addini na Allah madaukakin sarki ne. A wani gurin a cikin suratu Zumar din dai Allah ya ce mana kul inni umirtu an a'budu Allah,
kul inni umirtu an a'budu Allah mukhlishan lahu ad-din wa umirtu li an akuna awwalal muslimin, qul inni akhafu in 'asaytu rabbi 'adhaba yawmin 'azim, qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini.
Allah madaukakin sarki yace qul inni umirtu an a'budu Allaha mukhlishan lahu ad-din. Allah yace ka ce lalle ni an umarce ni in bauta wa Allah madaukakin sarki, ina mai yin ikhlasi cikin bautar da zan yi masa. ‘Yan uwa musulmi, duk wanda yake so ya samu sakamakon aikin da ya yi a gidan duniya, wajibi ne ya kiyaye ikhlasi, wajibi ne ya mai da hankali wajen samar da ikhlasi ingantacciya a cikin aikinsa. Allah ya ce ka ce inni umirtu, lalle ni an umarce ni an a'budallaha, na bauta wa Allah madaukakin sarki, ina mai tsananin tsantsancewa da samar da ikhlasi a cikin bautar da zan yi wa Allah madaukakin sarki. Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin, kuma an umarce ni ne dan na zan wato na farko cikin waɗanda suka miƙa wuya ga Allah madaukakin sarki. Qul inni akhafu in asaytu rabbi, kace lalle ni ina tsoro idan na saba wa ubangiji na, azaba yawmin azim, akwai azaba a wani yini mai girma da Allah yayi tanadin azabar ga waɗanda suka bauta masa a gidan duniya babu ikhlasi. ina jin tsoron na bautawa Allah a duniya ba da ikhlasi ba, ina jin tsoron na je ranar alkiyama gani ga Ubangiji na, ga wuta ga aljanna, na yi aikin yan aljanna, amma kuma rashin ikhlasi ya sa ba zan shiga aljannar ba. Sai Allah madaukakin sarki ya ce mai, Qulillaha a'budu, ka ce Allah madaukakin sarki shi ɗaya zan bautawa. Mukhlisan lahu dini, ina mai yi masa ikhlasi cikin addini na da zan yi. Ibn al-Qayyim rahmatullahi alai yana faɗa, yake cewa wato da yawa ba cika samun rashin ikhlasi a cikin ayyuka na ibada waɗanda mutane kowa ake musharaka a cikinsa ba, musamman abin da ya shafi sallah da azumi. Ibn al-Qayyim ya ce wannan mutane kowa yana ƙoƙarin yin ikhlasi a ciki. Ayyuka na farilla, ya ce an fi samun rashin ikhlasi a cikin ayyukan da suka shafi mai, suka shafi wato ayyuka na gabbai, irin aikin hajji, irin wato sadaka da mutum zai bayar ya zamanto yayi dan ya burge mutane, ya bayar yayi gori, ya bayar ba don Allah madaukakin sarki ba. Ibn al-Qayyim ya ce an fi samun rashin ikhlasi a cikin irin wannan wato gabobi na ibada. ‘Yan uwa musulmi, ikhlasi shine ginshikin aiki, shine ginshikin samun sakamako a gaban Allah madaukakin sarki. Duk wanda yake so ya haɗu da Allah madaukakin sarki lami lafiya, wajibi ne ya kiyaye ikhlasi a cikin ayyukansa. Wasu hanyoyi ne idan bawa ya bi su, wasu matakai ne idan bawa ya tafi a kansu, ana fatan zai samu ikhlasi a cikin ayyukansa. Abdul Muhsin Al-Qasim ko Muhammad bin Abdul Muhsin Al-Qasim, ɗaya daga cikin malama ko limaman haramin Madina, ya rubuta littafi ya sa masa suna Khutuwatun ila Sa'ada, wato wasu tattaki da za su kai bawa zuwa ga katari, ko zuwa ga dacewa, ko zuwa ga aljanna. Malam yake lissafowa wasu hanyoyi guda takwas, ya lissafo wasu hanyoyi guda takwas wanda idan bawa ya bi su ana fatan zai samu ikhlasi a cikin aikinsa. ‘Yan uwa musulmi, shedan yana bujirowa bawa a kowane lokaci domin ya bata masa aikinsa. Shi yasa lokacin da Allah madaukakin sarki ya tsine wa shedan, sai ya rantsuwa a gaban Allah madaukakin sarki, ya ce fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin, ya ce ya Allah wallahi ina rantsuwa da buwayarka sai na batar da jikokin wannan da ka fitar da ni daga aljanna, ka kore ni ka tsine mun dominsa, sai na batar da jikokinsa da zuriyarsa gaba ɗaya. Mu kenan ‘yan annabi Adam, domin Allah ya ce ya sujjada bai yi ba, daga nan Allah ya tsine masa. To kafin ya tafi sai ya ɗauki wannan alkawarin a gaban Allah madaukakin sarki, ya ce fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in, ina rantsuwa da buwayarka, la'ughwiyannahum wallahi, lamul qasmi nunu taukidi, wallahi tabbas sai na batar da su gaba ɗaya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, sai ya toga ce ce sai dai waɗanda suke bayinka, waɗanda suke yin ikhlasi a cikin bauta maka, waɗannan kam innahu laysa lahu alaihim sultanun, ba shi da iko a kansu. To ‘yan uwa musulmi, domin mu kare kanmu daga fadawa tarkon shedan a kan abin da ya shafi lamarin ikhlasi a cikin ayyukanmu, ga wasu hanyoyi guda takwas da za mu so mu rike su, in muka rike su muka tafi a kansu in Allah ya yarda za mu samu ikhlasi a cikin ayyukanmu. Hanya ta farko da malam ya kawo shine addu’a, shine bawa ya kasance yana yin addu’a domin shirya a hannun Allah madaukakin sarki yake. zuciyar bayi yana wato tsakanin yatsun Allah madaukakin sarki haka hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar ya yatsun suke mu ba mu sani ba laysa kamithlihi shay'un huwa sami'ul basir Allah shi ya sani Annabi ya fada mana mun yi imani to zuciyar bayi suna tsakanin yatsun Allah madaukakin sarki yana jujjuya su yadda ya so yadda ya ga dama to kai kokari ka yawaita roƙon wanda shiriya ke hannunsa ya tabbatar maka da ikhlasi a cikin ayyukanka sayyidina Umar Allah madaukakin sarki ya yadda da shi kamar yadda Imam Ahmad ya fitar a cikin littafin sa sayyidina Umar yana yawaita yin addu'a yana cewa Allahumma ja'al amali kulluhu saliha Ya Allah ka sanya dukkan aiki na ya zamanto nagartaccen aiki. Wannan addu'a ce Sayyidina Umar yake yi sahabin Annabi. Wanda Annabi ya ce in ya biyo hanya shedan ya biyo hanya sai shedan canja hanya yake. Amma yana yawaita roƙon Allah yana cewa ya Allah ka sanya dukkan ayyuka na su zamanto masu kyau nagartattu. Allahumma ja'al amali kulluhu saliha waj'alhu liwajhika khalisan. Ya Allah ka sanya wannan aikin ya zamanto mai ikhlasi wanda nake yi domin neman yardarka wala taj'al li ahadin fihi shay'a ya Allah kar ka sa wani ya zama yana da wani rabo a cikin aikina mu rike wannan addu'ar ɗan uwa musulmi mafi girman gaba na farko da zai taimaka wa bawa wajen samun ikhlasi shine wannan bawan ya yawaita roƙon Allah madaukakin sarki Ya Allah ka sanya ayyuka nasu zamanto nagartattu ka sanya su su zamanto domin neman yardarka nake yi sannan ya Allah ina roƙonka kar ka sa wani yana da rabo a cikin aikina wannan gaba ta farko kenan gaba na biyu shine ikhfa'ul amal bawa yayi kokari yana boye aikin sa musamman a gabobin da shari'a ta yi umarni cewa a boye aiki wannan shine dalilin da yasa Allah madaukakin sarki ya sanya daraja da falala na musamman wa qiyamul layli nafilbili da ake yi da daddare akan wa'anda ake yi da yini Allah ya sanya daraja da falala akan istighfarin da ake yi kafin huduwar alfijir da wato akan sauran istighfari wanda ba wannan ba domin a lokaci ne da ana tsammanin bawa yana kusa da ubangijinsa yana neman yardar Allah madaukakin sarki ba kuma dan ya burge ainihin wani yake yi ba mu yi kokari muna boye ayyukan mu in tubdu sadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum Allah ya ce idan kuka bayyanar da sadaka in za ku yi madalla da haka amma fa ku sani idan kuka boye kuka bayar a mabukata ba wanda ya sani kuka rufe lokacin da za ku bayar فهو خير لكم هكا شي يفي مكو الخير لان ذلك اجدر دومن هكا شي يفي كسا يكاي باوا زوا غا سامن اخلاص شي يسا الله منزون الله صلى الله عليه وسلم اتكين حديثن ده بخاري ده مسلم سكا فيتر ده النبي yake ba da labarin mutane bakwai da Allah zai sanya su a cikin inuwar ranar alqiyama karkashin inuwar sa ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa ta al'arshin sa سيد النبي فدا وذكر منهم رجلا ورجل تصدق بصدقه فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه النبي يتي ده وان متوم ده بعد صدقه صدقه نن تزو ده نكرا كون ايرن صدقه كون كدي كون تفافي كون ابنشي كو صدقه نا مغانا مي كيو كو وات ايري صدقه فأخفاها يبوي صدكر بي بينت ده ايتا har sai ya kai matsayin da boye sadakar da wato hagunansa bata san abin da hannunsa na dama ya bada ba wanda yake kusa da shi bai san me yayi ba matarsa bata san me yayi ba iyayensa ba su san me yayi ba shi kansa in sadaka ne na kudi kudin suna aljibunsa daukowa kawai ya dunkule ya bada bai san me ya bada ba kaga me ya sama masa wannan darajar na samun falala da darajar shiga inuwar al'arshin Allah ranar alkiyama boye aiki a gurin da shari'a ta umarnin aboye ɗan uwa musulmi ikhlasi akwai hadisi ingantacce wanda al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim suka fitar mu gane girman ikhlasi da yadda yake daukaka darajar bawa a gurin Allah madaukakin sarki annabi yake bada labarin mutanen da suka zo a gabanin mu sai annabi ya bada labarin wata mata karuwa daga cikin karuwoyi na banu Isra'il ta kare da yuwarta wajen karuwanci bata aikata wani aikin alkhairi wa Allah madaukakin sarki ba ta zo za ta sha ruwa bayan ta sha ruwa ta gama bukatar ta za ta tafi sai wani kare ya zo yana zagari jiyar alamun yana bukatar ruwa wannan matar sai ta tausaya wa wannan karen ba kowa ba mai ganin ta ta ainihin sauka cikin rijiyar ko kuma ta sa huffin ta rijiyar ta debo ruwa ta ba wa karen karen ya sha ta tseratar da rayuwarsa ya zama don Allah ta yi wannan aikin da tsantsar ikhlasi a cikin zuciyarta Allah ya gode mata sannan ya sanya ta a cikin aljanna har aka labarta wa annabi sallallahu alaihi wasallam aikin da ta yi ashe yan uwa musulmi muna da bukatar in zamu yi aiki mu boye gaba ta uku a gurguje shine mutun yayi kokari yana duba ayyukan waɗanda suka gabace shi cikin mutanen kwarai idan kana so ka samu ikhlasi ka daina kallon na ƙasa da kai kana kallon waɗanda suke sama da kai a aikin alkhairi shi yasa Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani cikin suratul an'am Allah da ya bada labarin annabawa gaba ɗayan su sai Allah ya ce ulaika allazina hadallah waɗannan annabawa da muka ba ku labarin su da na cikin suratu an-nisa da na cikin suratul anbiya da waɗanda ma ba a ba ku labarin su ba gaba ɗaya cikin suratu maryam ma akwai su to Allah ya ce gaba ɗayan su in ka hada su sune waɗanda Allah ya shiryar da su sai Allah ya ce me fabihudahu muqtadi ku yi koyi da irin shiryarsu kenan wanda yake so ya samu dacewa a cikin ayyukansa yayi kokari yana ainihin koyi da waɗanda suka zo a gabanin mu cikin ainihin annabawa a cikin magabata annabawan Allah da kuma sahabbai da nagartattun bayi ɗan uwa musulmi abu na hudu shine bawa ya zamanto yana jin shine ihtiqarul amal ya kasance yana rena aikin da yayi kada kana kamba ma aikinka kace yanzu ni ne nayi kaza ni ne shekara kaza kullun sai nayi azumi kaza ni ne shekara kaza ban taba rasa sallar dare ba ni ne nake ba ciye da mutane kaza bana fashi kada kana kamba ma aikinka kana duba girman wanda kake aikin domin sa ka gane cewa alfarma ya yi maka in ya karbi wannan aikin daga gare ka ka duba ni'imar da shi din yayi maka wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha daga cikin ni'imomin da Allah ya maka oxygen kadai idan zaka sha na awa daya a asibiti sai ka biya ana ga sama da 10,000 idan zaka sha na awa 24 kana neman naira 240 ka lissafa an zaka sha na sati daya na nawa zaka sha shekarar ka 40 shekarar ka 50 shekarar ka 60 kana shakar oxygen ba a zo maganar abinci ba ba a zo maganar ni'imar fitsari ba ba a zo maganar ni'imar ba haya ba ba a zo maganar ni'imar bacci ba ba a zo maganar ni'imar ruwa da kake sha ba sai sallar da kake yi kai kake gori kake ganin wani abu kake yi kana ji a ranka cewa na gajiya ya Allah ba ni da wanda zai karbi wannan aikin in ba kai ba ya Allah wannan aiki da kai umarni da shi nayi shi gurgurdan abin da zan iya ya Allah duk da gajiyawa ta Allah ka karba daga gare ni ya Allah ni bawanka ne ba ni da wani ubangijin in ba kai ba ya Allah kana da wasu bayi masu daraja bayan ni ya Allah ka tausaya min ka karba daga gare ni ka rena kanka ka kaskantar da kanka a gaban Allah madaukakin sarki wannan yasa annabi sallallahu alaihi wasallam idan yayi sallama daga sallah me yake fara yi istighfari yake yi sau uku sallah ya gama fa umarnin Allah ya gama bi amma yana istighfari yana roƙon Allah madaukakin sarki gafara inda wata gajiyawa da ka iya samuwa a lokacin sallar Allah ka gafarta mu ya Allah ban zo da ibadan nan hakikanin yadda kake so ba Allah ka tausaya mu ya zaman to baka ganin girman aikin da kai abu na biyar shine bawa yana jin tsoron kada fa wannan aikin ba a karba ba daga gare ni Allah madaukakin sarki yana fada a cikin alqur'ani yana cewa walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah
walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah wajilatun annahum ila rabbihim raji'un
wannan ayar a karkashin wannan ayar al-imamu ahmad da al-imamu tirmidhi sun fitar da hadisi matar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ummul mu'minina radiyallahu anha nana aisha take cewa ya ma'aikin allah da allah yace walladhina yu'tuna ma ataw sune dai wa'annan da suke bayar da abun da suka bayar na kyautatawa na sadaka ko na biyayya wa qulubuhum wajilatun zukatansu na karkarwa zukatansu na makarkata shin an karba ne ko ba a karba ba annahum ila rabbihim raji'un cewa lalle fa su akwai ranar da za a mai da su zuwa ga Allah madaukakin sarki sai ta tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam tace ya ma'aikin Allah wannan ayar shin tana magana ne akan alladhi yasruqu wa yazni wa yashrabu al-khamr aya tana magana ne akan wanda yake sata ko yake zina ko yake shan giya ita abin da ta fahimta kenan karkashin wannan ayar da wannan tambayar da nana Aisha take wa Annabi sallallahu alaihi wasallam zai tabbatar maka da kidahumanci da dolanci da wauta na ɗan kalakato wa'anda suke cewa ba sa buƙatar bayanin Annabi sallallahu alaihi wasallam wajen fahimtar alkur'ani wannan fa balarabiya ce ba qurayshiya matar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi sallallahu alaihi wasallam an sha saukar masa da wahayi yana cikin ɗakinta an saukar masa da wahayi wata rana suna cikin mayafi da annabi sallallahu alaihi wasallam bata san wani yare ba in ba tsantsar original larabci ba amma ga abin da take fahimta dangane da wannan ayar sai wani baki wawa tukururu a Najeriya yanzu wanda larabcin ma ba sanin sa yayi ba kwanan nan clip din sa yake yawo yana cewa tasgiri na talibun shine tuwailun in aka ce tuwailun ana nufin dan karamin dalibi kaji jaki wanda bai san tasgiri na dalibi ba tuwailibun bai san tasgirin dalibi ba wai shine baya buƙatar bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam wajen fahimtar alqur'ani nana aisha tace ya manzon Allah wannan ayar tana magana akan waɗanda suka yi sata suka yi zina suka yi laifi suka yi kaza suka yi kaza sai manzon Allah ya ce ba haka bane ayar tana magana akan wanda suka yi azumi suka yi sallah suka yi sadaka suka yi biyayya wa iyaye suka cika umarnin Allah madaukakin sarki amma duk da hakan zukatansu tana tsorace cewa hal qubila minhum am lam yuqbal shin an karbi wannan aikin ne ko ba a karba ba saboda haka ɗan dariƙa da kuke cewa za ku yi maja ko za ku yi ritaya dole a ku ake wa ritaya kai ka taba ganin wannan bagidajin ya tafi da ahlus sunna a wannan kidahumancin ya je da shi ina mutumin ya ce Isra'i da Mi'raji ƙarya ne ya ce Sayyidina Ali ba a yi shi Hassan da Hussein ba a yi su ba duk wani abu da ya zo a cikin ingantaccen hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu shi dama jawahirul ma'ani ko dama da suke ta abubuwansa a ciki rama ya ce ƙarya ne mu ma mun haɗu da shi a nan in ce ƙarya ne abubuwan da ake karantawa mutane a ciki. to yau ya zo ya maja ba tare da ya tuba ya daga wancan aqidar tasa ba ya ce ku zo ku tafi tare dan a yaki ahlus sunna kuma kun ce kun ji kun yadda kun gamsu saboda haka gashi nan in har wayennan mutane masu daraja masu ilimi ba a yi mace mai ilimi a cikin al'umman nan irin Nana Aisha ba amma ga abin da ta fahimta ga abin da ayar ke nufi sai da annabi ya mata fassara wannan ba shi dai bane ba lokacin da Allah ya saukar da alladina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi dhulm
alladina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi dhulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun
Allah madaukakin sarki yace alladina amanu wanda suka yi imani wa lam yalbisu imanuhum bi dhulm basu cuda imaninsu da zalunci ba ulaika lahumul amn wa hum muhtadun wayannan suna da cikakkiyar wato aminci suna da cikakkiyar kariya kuma su ne shiryayyu sabai hankalinsu ya tashi suka je suka sami annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce fa ayyuna la yadhlimu nafsahu ya rasulullah fa ayyuna la yadhlimu wa anene a cikin mu bai zalunci kansa ba ya ma'aikin Allah da wannan zaluncin da wannan ayat ta fada waye babu wani abu kullalle ne a tsakaninsa da dan uwansa ko tsakaninsa da iyalinsa ko tsakaninsa da yayansa abinda suka fahimta shine me zalunci tsakanin dan adam da dan adam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ba ku karanta fadin Allah madaukakin sarki ba cikin wasiyyar da Luqmanul Hakim yake yi wa dansa yake cewa ya bunayya la tushrik billah ya kai dana karka shirka da Allah inna shirka la zulmun azim illa shirka zalunci ne mai girma to wannan zaluncin da ake nufi a cikin suratul an'am ga fassarar ta nan a cikin suratu al-luqman gaba ta biyar shine kada bawa yana tasirantuwa da maganar da mutane suke yi a kansa in kana yin aiki ainihin don Allah madaukakin sarki to ka mai da hankalinka ka rabu da abin da mutane za su faɗa a kanka abu na bakwai gaba na biyar muka karanta yanzu gaba na bakwai shine kana ji cewa mutane fa da kake so ka burge a cikin wannan aikin ba su mallaki wuta ba ba kuma su mallaki aljanna ba in kai dan su burge ka ba wani sakamako da za su baka hakanan babu wato wata wahalarwa ko wata azaba da za su baka in baka burge su ba in aiki na Allah ne to kai don Allah madaukakin sarki kada ainihin biye wa mutane ya ainihin sa ka jirkitar da niyyarka cikin aikin Allah madaukakin sarki kai nufin burge mutane ka ajiye mutane a matsayin wanda yake cikin kabari ta yadda abinda bayan kasa suka yi ba zai amfane shi ba hakanan ba zai cutar da shi ba gaba ta karshe shine tazakkar annaka fil qabri bi mufradik ka tuna cewa zaka zauna a cikin kabari kai kadai ka tuna cewa ranar da aka je aka binne ka a cikin kabari babu abin da zai saura gare ka shine ikhlasinka babu abin da zai saura gare ka shine yi don Allahnka babu abin da zai saurar gare ka sai kyawawan ayyukanka kyawawan ayyukan kuma za su samar maka sakamako ne in kai ikhlasi kai don Allah wannan dalili yasa Ibnul Qayyim yake fada a cikin ainihin littafin sa Tariqul Hijratain yake cewa sidqu ta'ahhub li liqa'i Allah min anfa'i malil 'abdi wa ablaghuhu fi husuli istiqamatihi sai ce فإن من استعد للقاء الله انقضى قلبه عن الدنيا وما فيها ابن القيم يكي تيوى حسن التأسدق التأهب للقاء الله جسكير تان ديدو من هدواد الله مدوك كنسركي من أنفع مال العبد ينادق تكم مبيا أمبان أبند باوا دي تان داو كنسا كجتيوى أكويرا ند انتازو بزاك قوانا أجل الدنيا النمبا ka ji cewa akwai ranar da in ta zo duk ƙaryar da kake ta kare ka ji cewa ranar in ta zo gaskiya za ta amfane ka wa ablaghi min husulis istiqamatihi kuma ka ji cewa wannan wato gaskiyar da kai da tanadi domin ranar da zaka hadu da Allah madaukakin sarki shine zai kai ka makura wajen samun istiqama a cikin ayyukanka. Domin fa inna man ista'adda li liqa'illah, duk wanda yayi tanadi yayi shiri domin haduwa da Allah madaukakin sarki, in qata'a qalbuhu 'anid dunya wa ma fiha, zai yanke zuciyarsa ko rayuwarsa ko tunaninsa ga barin burge mutanen duniya a cikin aikin lahira wa ma fiha, da abin da yake cikin duniya. Saboda haka ƴan uwa musulmi, mu yi kokari iya iyawarmu, duk ayyuka da zamu yi na Allah, duk ayyukan da zamu nemi yaddar Allah madaukakin sarki, duk aikin da Allah ya yi umarni da shi, mu yi kokarin samar da cikakkiyar ikhlasi a ciki. Allah madaukakin sarki muke roko ya ba mu ikhlasi a cikin ayyukanmu, ya ba mu, ya samu rayu akan ikhlasi, mu ainihin mutu muna masu ikhlasi, ya shigar da mu aljannar da ya tanadar wa masu ikhlasi. هذا وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
الحمد لله منافاتا الله بام إكلاسي في جميع الأعمال والأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. الله بام أين تقوى أتكنت على رمى الله ساك